Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da ƙwararre kan noman zamani Alhaji Ahmad Sani Ibrahim, wanda shine shugaban kamfanin Ansar Technology da ya fice kan harkokin noma da kiwon dabbobi. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ɗan koma baya kaɗan, inda wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim sai wa Alhaji Ahmad tambaya kamar haka.
Da yake kai batu akan cewa duk wani abu har da ya shafi noma kuna yin shi, kama daga kiwo da dai sauransu, shin waɗannan abubuwan yakan yi amfani da lokaci, kamar lokacin damina da lokacin rani da dai sauransu, shin shi ma wannan akwai irin dabaru na zamani wanda kuma kuke iya tantance yanayi da kuma lokaci?
Yanzu halin da aka ciki yanzu duniya sun riga sun riga ci gaba. Muna da na'ura da zai baka bayani, yace ruwan sama zai fara, yace zai tsaya, in zaka yi noma rani, yace ne ya kamata ka yi noma alkama, yace kai ya kamata ka yi noma shinkafa, depend da yanayin wuri koko da depend da gehen kasa. Misali a Najeriya muna da wasu wurare kala kasa guda shida, jiyo zos guda shida a Najeriya. Lokacin da zaka yi noma alkama a Jajigawa ba lokacin da zaka yi noma alkama a Sokoto ba, ba lokacin da zaka yi noma alkama a Maiduguri ba. So wannan lokacin duk gaba daya an na'ura yanzu an riga an design na'ura da zai gwada maka cewa ga lokacin da zaka fara noma, ga lokacin da zaka sa taki, ga lokacin da ya kamata ka sa magani feshi, ga lokacin da ya kamata ka girbe abun gonanka. To wannan gaba daya yanzu mun riga mun sa shi a cikin na'ura. Duk harkan da bayanin noman sai dai manoma ya ji Allah ya shigo mashi, gobe ya kamata sa taki, gobe ya je sa taki, yana nan yana nan yana nan, Allah ya saki shi wasu cewa shi gobe ya kamata ka je a sa urea. To wannan bayani depend on kwanukan da ya kamata abun ne yayyo, saboda shuka kamar jariri, in baka ba shuka, in baka ba jariri abincin da ya kamata ka bari ba zai girma ba, haka ma shuka yake. In ka ba shuka yo is aida jariri da ka bari da yunwa basha ko ya kama shi, in ka ba shuka basa baka baka ba shuka abun da ya kaso ba basha ko kama shi zai, saboda haka kuka ba su abinci da ke baya ba zai yi maka abun da ya kaso ba.
To idan muka yi la'akari da matsalolin tsaro musamman a Najeriya da ake fuskanta, wanda da dama ya kawo tarnaƙi wajen gudanar da ayyuka da suka shafi noma da dai sauransu, ya ku kuke tunkaran wannan ganin cewa ƙalubale ne, shin da akwai wani fasaha ko kuma wani dabaru da kuke bi wajen sauƙaƙa ko kuma samun mafita ga wannan matsala da ake fuskanta?
To in za ki duba irin wannan abubuwan bai daidai zuwa ƙasar Najeriya ba, amma na je wasu ƙasashe inda already suna cikin wannan yanayin da muka ciki yanzu, sun develop na kulori wanda akwai kamera wanda za a sa a gona yana kula kilomita biyu ko kilomita uku, ko a rura ya hado cikin gonan nan za a gansu daga wani wuri. Kamar ni na office na mu wasu gonaki na wanda Ajigawa, wanda Zamfara, wanda Enugu, ta nan computer na zan kalle su, zan ga yanayin gonan, zan ga abin da aka ciki, zan ga masu abin da za su yi. Ina da gonan kifi nan ta nan computer na, za a ba da abinci safe na kifi nan ta computer na zan diba, in ga kuma ba da abinci ko ba ba da abinci ya aka yi aka ba da abinci, yawan lokaci aka ba da abinci. Na'ura ya riga ya je, ni yanzu technology ya riga ya gyara komai a duniya, amma saboda insecurity ya zo Najeriya ba daidai da ba, a yanzu manoma suna cikin wani rudu, sun rasa gano ina za a tunkara. So amma insha Allah very soon wannan dubarun na noma zai rinka zuwa masu na technology na ya zai, su ma reporting cewa barayi ga barayi sun zo, su ma reporting cewa akwai threat na security a gehen su da jami'an su da kama su da muguna guga.
Duk wani abu da za a yi sai da kuɗi, a kana ganin abu ne mai sauƙi wanda kowane nan manomi da ma wanda yake karkara zai rungumi wannan fasahar ganin cewa kila da akwai tsada da sauransu.
Shi yasa manoman aka ba su shahara su yi ƙungiyoyi. Misali wanda a gehe guda aka sa mutum da ribu mai hekta guda guda suna da hekta da ribu kenan, to suka hada kai suka zama abu guda. To wannan na'urorin da wannan technology fasaha gaba da zai zama su da su, amma mai hekta guda an kace samun wani fasaha maybe zai shekara goma yana noma bai mai da abun da ya kashe ba, amma su ga kungiyoyi suna cikin kungiyoyi wannan fasaha ba zai masu ya samu ba. So duk kullun shara da muka ba manoma shi ne duk duniya ya yi duk da manoma suke kanana manoma su suna kungiyoyi shi zai sa su yi magana a ji su shi zai sa suna son wani taimako a yi masu da gaggawa.
Duk da zuwan zamani akwai manoma waɗanda suka rike abu guda kamar idan mutum ya saba da noman shinkafa baya iya yin wani abu idan ba shinkafan ba. Kazalika idan mutum na kiwon kifi ko kaji sai kaga anan yake baya gode wani abu na daban. To wace irin shawara ansar zai bai wa ƴan uwansa matasa waɗanda ke da ilimi ko sha'awar shiga harkan noma ganin kun hada komai da komai?
Ayyo a Najeriya babu abu ne zai ba matasa aiki a kasan ba noma ba. Sai in ba dan babu kasan da yake mu kasan noma mai kyau a duk Afrika gabaɗaya. Sana kuma in ka diba matasan da suka hitowa a Dushikara University wanda suka hitowa College of Education wanda suka gama secondary ba su mafi wasu din ba za ka ga shi yasa insecurity da abubuwa da yawa da wasu abubuwa da yayi muna yawa saboda rashin aiki.
Masu sauraro a nan za mu da tsaya cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban shirin. Yanzu a madadin shugaban kamfanin Ansar Technology Alhaji Ahmad Sani Ibrahim da kuma wakilin mu Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim sai kuma Jude Ledes Gresham da ta daidaita mana sauti Muhammad Hafiz Baballaki sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Shukamu